الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيد لك مجانا سافير رانر لاهدتي ɗaya ga watan Safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2007. Ga mu a masallacin gidan Alhaji Lawal Direba a nan gangaren anguwar da aka fi sani da ‘yan awaki da ke ƙarƙashin muciya sabon garin Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Za mu fara karatun littafin Umdatul Ahkamul Kubra ta al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, Allah ya gafarta mishi. Wannan masallaci yana daga cikin masallatan farko na Ahlus Sunna a wannan gari. Mai wannan gida shi ya gina wannan masallaci fiye da shekaru 30 da suka wuce. Malimamin farko na wannan masallaci malaminmu ne, kuma babanmu ne, kuma limaminmu ne, Allah ya gafarta mishi. Sunan shi Malam Salihu, lakabin shi Allah na kowa. In ka ce Allah na kowa sai ce Allah sai mai sallah, Allah ya gafarta mishi. Da wannan gida rukun shi da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tafiyar shi akan wannan tafarki da muke akai, yasa shekara 17 da suka wuce, wato hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da shekara 1000 a wannan lokaci da 411 kenan a wannan lokaci, wanda ya daidai da 1990 ko 91. Muka zo muka fara karatu a wannan masallaci a matsayin karatun aji. Bayan mun daɗe muna karatu a wancan masallaci a wannan lokaci mun kai kamar shekara 10 muna karatu, sai aka zo aka buɗe karatun aji a wannan masallaci. Ana yin karatu ranar Litinin ta Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a. Ana karatun Qur'ani da Tajwidi da littafin Hadisi Bulughul Maram da littafin Fiqh da Aqida, ita ce Risala ta Ibn Abi Zayd al-Qarawani, sannan da littafin Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi. Wannan kamar shekaru 17 da suka wuce kenan. Duk ɗauki ba daɗi da karatu da kai da komowa da tashi faɗin da ake yi na wajen wannan karatu tare da mai gidan nan ake, sai in yayi tafiya a wannan lokaci a matsayin shi na driver, amma yana dawowa da shi ake yi. Kasantuwar Zaria cibiya ce ta ilimi, gari ne mai ɗauke da makarantu iri-iri. Sai muka yi nazari muka ga cewa akwai waɗanda suke tahowa Zaria domin su zo su yi karatu a jami'ar Ahmadu Bello, wato AU. Wasu sukan taho CAS ko Polytechnic, wasu sukan taho FCE ko Advanced Teachers College. To sai muka ga cewa ya kamata waɗanda ke zuwa karatu su tarayya da mu wajen samun albarkar wannan karatu. Sannan akwai su masu sha'awar karatun daga nesa waɗanda suke buƙatar su taho daga wasu ƙananan hukumomi kamar Ikara, Sami Naka da makamantansu. Haka akwai wasu daga cikin garin Kaduna, wasu ma har daga wasu yankuna na ainihin ƙasar Kano kamar Rikadawa da Maiduguri a wannan lokaci. kasantuwar irin waɗannan mutanen suna da sha'awar su tarayya da mu a wurin wannan alheri na majalisun karatu, sai mun ga cewa to abin da yake dacewa shine a maida karatun nan ya zama ranakun Asabar da Lahadi kuma da sati, yadda kowa zai samu damar zuwa, domin inda daddare ne sai ɗan gari wanda ke kusa. Allah ya natsar da zuciyarmu a kan haka. Wannan karatu sai muka juya shi sai zama Asabar da Lahadi, kuma aka fasa ajin ya zama ana yin karatun da ‘yan aji ɗaya, ana yi da ‘yan aji biyu. Ana cikin wannan hali, Allah cikin ikon shi da iyawar shi sai jama'a suka yi ta fahimtar inda muka saka gaba a wajen wannan da'awa, suna zuwa suna rijista suna shigowa makaranta. Mun fara karatun ba mun ce mun 50 ba, amma kafin lokaci a zama ɗaya kan samu mutum 200. To sai muka ga cewa akwai buƙatar gaskiya saboda Allah mu samu wani wuri wanda ya zuwa. To kamar yadda nake mun gidan na Alhaji Lai Direba da shi ake karatun, sai ga in har kuncin guri zai sa a nemi wani masallaci ko wani guri, me zai sa ba zai buge wasu ɗakuna nashi ba, ya haɗa ya bayar mu kuma a samu a tara kuɗi shi ma ya kawo nashi a haɗa faɗaɗa masallacin nan. Masallacin nan da kamar yadda kuke gani iya inda wannan birka take, to kwali nan ne iya faɗin masallacin daga wancan wurin zuwa nan kawai, iyakacin inda masallacin yake kenan. Ina fatan mun gane. Iyakacin inda masallacin yake kenan, haka nan mun fahimta daga wannan ainihin jirka inda take zuwa inda wannan wanda yake iyakar faɗin masallacin kenan. Bawan Allah nan ya rinka ba da ɗakunan cikin gidan shi ana bugewa, ana ƙara shi da kuma masallacin nan gashi hanyoyin ka faɗin shi na ba so shida. Shine in ka duba ba ka gani keke da keke wannan ka faɗin shi so shida, to ɗakunan shi ne rinka bayarwa. Talibai suka tara kuɗi har da shi kan shi kawo gudunmawa aka zo aka ainihin faɗaɗa wannan masallaci. To kasantuwar ba ma karatun dare a wannan wuri, wato muka ce karatun dare karatu na loud speaker wanda kowa zai zo sai karatun aji, sai na ga cewa tun da dai mun dawo yanzu za mu ci gaba da karatuttuka bayan tafiya makaranta da ne Allah ya taimake mu je na kammala na dawo. To ya kamata wannan masallaci ya zama daga cikin masallatun da za a rinka yin karatu al'an wanda jama'a za su rinka taruwa gaba ɗaya. Don haka na ga cewa akwai littafi daga cikin littattafai waɗanda suke kan layi, ma'ana muna da littafai da yawa waɗanda suke kan layi waɗanda muna fatar in Allah ya so za a zo kansu a karanta su su shiga kaset. Wasu an fara karatunsu an dakatar, wasu ba a zo kansu ba. To sai ga daga cikin waɗanda ba a zo kansu ba shine littafin Umdatul Ahkam al-Kubra, ba Umdatul Ahkam as-Sughra wanda ka fi sani ba, kuma tana daga cikin littafan da muka tsara za mu ainihin karantar a wannan masallaci a wannan tsarin tafiya ta makarantar mu. To shine sai muka ce to bari mu saka wannan littafi a wannan masallaci insha Allah ta'ala, tunda littafin yana dauke da hadisai ne na hukunce-hukunce kamar yadda Bulughul Maram ko Al-Muharrar suke dauke da hadisai na hukunce-hukunce. Tunda ana karanta littafin Bulughul Maram tare da tahqiqin samir a wancan masallaci, to ya kamata kuma a ta wurin nan, tunda wurin yayi nisa tudun gaba nan gwamnatiya nan, kuma shi ma sai a karraba wannan karatu na littafin Ahkam, shi ne Umdatul Ahkam al-Kubra, ita ma tahqiqin shi samir din. Na biyu muka ga cewa tunda karatun safe ya dawo kamar yadda aka saba a nan Asabar da Lahadi insha Allah, to yana daga cikin adalci da cikawa mai gidan nan manufashi shi ne zo a ci gaba da raya wannan masallaci da karatu. Don haka waɗannan su ne kaɗai masallatai biyu a rayuwata wanda ne alƙawari in Allah ya so har Allah ya ɗauki raina sai na karantar a su, ɗaya a Kaduna yake, ɗaya kuma a nan. Nanan ɗin shi ne wannan masallacin. Kowane masallaci a duniya nake karatu zan iya dainawa,
dan rajin kaina ko dan na ga ya dace ko dan na ga wani wuri da yake shi amma wannan masallacin har mutu insha Allah ba zai daina karanta ba masallaci na farko ke masallaci na biyu shine masallacin Salamatu Kabir dake Kaduna wannan masallacin shi ma ne alƙawari har abada insha Allah matakar Allah ya raya ni da ikon Allah sai na ci gaba da karantawa matakar rayuwata dalilin waɗannan masallatai guda biyu shine wannan masallacin kasantuwar mun ga manufar ne masallacin ita ce a yi karatu a yaɗa sunna a yi da'awa ba shi da wata manufa da ta wuce wannan to ma'aimai adalci ba bayan rasuwar shekar an watsar da masallacin sai da aka za mu raya masallacin nan da da'awa da karatu masallaci ne shahara fiye da yadda kake tunani a dai wannan masallacin muka fara karatun can da na faɗi wanda wannan makarantar a wannan lokacin muka sa mata suna Darul Hadisi Sanafiya wato Hadith Institute wancan kaji dalilin wannan masallaci wancan masallaci na Kaduna kuwa mun nemi masallaci da za mu yi karatu a Kaduna aka ta samu matsala da malaman ƙungiyar Izala kai tsaye sai ita wannan mata ta aiko cewa ita a zo a yi karatu a masallacinta kuma abin mamaki karatu ne wanda aka yi ko kuma aka saka domin kare sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam don ga tarihin karatu ana saka karatun kitabu tauhidi na Malam Ja'far Mahmud a Radio Najeriya Kaduna sai shehun ɗariƙa Ɗahir Bauchi ya ce akwai haɗari a ci gaba da saka wannan karatu na tauhidi sai na je na haɗa lacca a Kaduna yadda taken lacca shi ne tauhidi addinin annabawa cewa to ga shehun ɗariƙa Ɗahir Bauchi yana faɗa da tauhidi ya ce a daina sa tauhidi a Radio Najeriya Kaduna amma kuma mun ji ɗan'uwan shi ɗan ɗariƙar Tijjaniya mai suna Dr. Yusuf Ali yana ainihin yin karatu a wannan gidan rediyon yana cewa ana iya rubutawa Allah wasiƙa kuma Allah ya ba da reply Allah ya rubuto amsa ya aiko wannan magana duk da muhimmanta ba mu ji wani malami ko kwaya ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa ya fito ya barranta da ita ba ba mu ji shi kanshi shehun ya ce a daina saka karatun wannan dan yana da haɗari ba amma sai ce a daina saka karatun tauhidi sannan muka sa kunni malaman Kaduna muna jiran wani ya fito ya mai da martani wannan magana tunda an taɓa tauhidi in an taɓa tauhidi babu sassauci babu compromise kowaye ya taɓa tauhidi kowaye ko ubanka ko kanin ubanka babu sassauci don haka kaga Annabi Ibrahim ya ja layi shi da mahaifin shi akan mai akan tauhidi an taɓa tauhidi babu sassauci saboda haka muka je Kaduna Polytechnic muka ainihin wa'azi ya zama wa'azi ne na mai da martani to ne ke ba shi daga cikin tsarin da awanmu a yi ta mai da martani a ƙare a rabi a muka guda ɗaya isa to sai kuma mu zo mu bayyana mai cece da awar don haka ce ba a ƙare a rabi kawai shi ke nan yan duniya sun samu yadda suke so ku daina karantar da yadda da awar take ku koma kullum su faɗa ku ba su ansa su faɗa ku ba su ansa ku faɗa su ba ku ansa sai muka ce to kowa ya siyo kitabun tauhidi din a zuwa karanta da aka siyo littafin sai muka je muka ce to muna neman a samu masallaci da za a karanta littafin duk da aka je masallatai na ahlus sunna na izala tunda albani ba dan izala ba ne to ba zai karantar a masallacin ba to alhamdulillah albani dan izala ne sai dai ba dan kungiyar izala ba in kai kayo izala da daya ka san da bambancin biyu saboda haka da aka samu wannan matsala sai ita wannan matar ta aiko cewa dan Allah a zo masallacin ta ita a sa mace ce tsohuwar yan boko wadda ta lalince addinin ta gina makaranta da masallaci islamiya da nazari da primary sau da haka muka je muka sanya littafin kitabu tauhid mun yi muna bin sharhin shi na Fathul Majid to mun yi wannan karatu guda hudu rak sai kuma na tafi canyona domin karatu muka dakatar da karatun. Bayan shekara hudu sai na tawo ITF, wato abin nan aiki na sanin makama da ɗalibai na engineering da sauran professional courses suke bayan sun shekara hudu kafin su gama makaranta. To da yake a Kaduna na yi, sai na ce to ɗan zaman da zan yi a Kaduna sai na saka musu karatun littafin Asarun Muhtar tsakanin Azhar da Al'asar, shi kuma aka yi kaset ina jin 12. Hikimar sanya karatun Asarun Muhtar a lokacin nan ya faru ne ko kuma ta faru ne bayan na yi wata lacca a nan Kaduna Polytechnic na sa mata duniyar aljanu da shaidanu. A wannan ainihin lacca sai na yi tsokaci a kan cewa ina yin wannan laccan ne saboda dalilai da dama, daga cikin dalilan don a san hakikanin duniyar aljanu da shaidanu, the world of the jinn and the devils. Na ɗaya, na biyu, mutane ba su san wannan duniyar ta aljanu da shaidanu ba, kuma suna buƙatar su santa kamar yadda suke buƙatar su san duniyar da suke ciki. Muka ce kuma mun ce duniya ba muna nufin wurin zama ba, muna nufin yanayin zamantakewa. Domin duniya tana nufin wurin zama, tana nufin yanayin zamantakewa. In ka ce duniyar malamai, ba wai wata duniya ce malamai ke zauna ba, a yadda malamai ke rayuwa, yanayin zamantakewa su to yaya yanayin zamantakewa aljanu su, ya kamata a san aljanu, a san iya matsayin shi da makamantan haka. Sannan sai na ce wannan matsalar sai aka samu wasu suke musunta, suna cewa ƙarya ne aljanu ba ya shiga jikin mutum, ƙarya ne ba a karatun alƙur'ani a yi addu'a a fitar da aljanu ya shiga jikin mutum. Suka ce sihiri ƙarya ne, don haka ruƙuya ma ƙarya ce, hasali ma bokanci ce, har wani mara kunya daga cikin limaman izala a garin nan ya ce wai Imam Ahmad bin Hanbali boka ne, Ibn Taymiyyah ma boka ne, tun da ake a musulunci ba a taɓa cin mutuncin Imam Ahmad bin Hanbali irin wannan ba, domin ko waɗanda suka faɗa da Imam Ahmad bin Hanbali a kan matsala ta khalqul Qur'ani ba su taɓa kafirta shi ba, ba su taɓa bid'antar da shi ba, sai dai su ce Imam Ahmad ya ainihin kafe, ya saba gwamnatin zamanin shi, ya saba malaman zamanin shi, ya ce Qur'ani magana Allah ne. Kaji kuma abin mamaki, don a lokacin wata batacciyar gwamnati ce aka samu, batattun malamai suka mara mata baya, tana cewa Qur'ani ba magana Allah bane. Kaji kuma wata sabuwa akan haka, daya daga cikin almajiran Imam Ahmad mai suna Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Bukharin ka ne sahih, ya rubuta littafin sukutin da guda ya sa mishi khalqu af'alil ibad, a ciki sai da ya tsokaci ga wannan matsala. Malamai suka yi rubuce-rubuce dangane da abin da ya shafi khalqul Qur'ani, amma duk malaman nan da suka yi tana dangane, babu malamin da ya taɓa kafirta Imam Ahmad. Amma sai ga wani mara kunya, saboda wai shi yana faɗa da Albani, faɗan kai ƙari akan Albani mana, ina za ka tafi kan Imam Ahmad wanda yake hukuma ne daga cikin hukumomin ilimi? Na fatan mun gane. To wannan ja'abi ne, ɗabi'a ce ta ƴan jidi'a da masu son zuciya, na fatan mun gane. To kasantuwar irin waɗannan sai mun ga lallai a tashi a bayyana wa mutane menene hakikanin duniyar aljanu da shaidanu. Na biyu, a bayyana wa mutane in aljanu ko asiri ya samu mutum ya za a yi. Muka je muka yi wannan lacca, da muka yi wannan lacca a cikin laccar daga cikin abubuwan da muka tsokaci sai na ce wasu kuma sun amince da wannan harka cewa aljanu gaskiya ne, asiri gaskiya ne, in Allah ya nufa za su iya kama ka. Amincewa su kuma sai suka zaƙe, sai suka wuce inda ake bukata, sai suka koma suna yin abubuwan da ba su halatta ba. Wannan sai ta ba da damar masu suka su samu fagen suka sosai. Da muka yi wannan lacca sai na ce sai kuma aka samu da yawa daga cikin malaman da musamman a nan Kaduna suke musun matsala aljanu ɗin nan da ruqya, saboda ga masu da suke da ni albani, sai kuma kama da yawa daga cikin su suna yin ruqya ɗin a boye, ba ma ruqya ba, sai mun kama da yawa daga cikin su suna yin bokanci. Don haka malaman sunna ne in suna Kaduna ko suna Zaria, amma bokaye ne in sun je Abuja mun kama sun ram a hannu daya ma har recording ne a cassette sai ranar tunan asiri ta kama zan zo in sa cassette din sannan faɗi sunan shi bini bashi haka magana take kamar tari a wurina sai dai ka ji ta kaɗa dan haka dan haka aka sai muka ce to kaga dole a tashi a bayyana wa mutane hakikanin abin da ba waɗannan da suka ƙaryata ba ba waɗannan da suka zake ba to da muka yi wannan sai muka ce to kowa ya sayi littafin Asarul Mubtar sai muka je sai muka saka karatun littafin Asarul Mubtar a wannan masallaci na Hajjiya Salamatu Kabir da muka saka karatun nan muna yi duk tsakanin ainihin Azhar da Asar da lokacin ITF ɗina ya ƙare lokacin wannan aikin ne zai Kaduna na shirya zan tafiya na shekenan na ce musu sai na dawo karatu na dawo yanzu kusan wata biyar yana daga cikin shirye-shiryen da nake yi hakika hatta karatun da nake a wuyar yini ma gaba ɗaya zan tattaro da karatun zai dawo wannan masallacin saboda dalili kamar haka daga cikin lokutan da muke karatun nan na Asarul Mubtar akwai sanda na shiga mai gaisa da ita wannan dattijuwa sai ta ce ita abu biyu take roƙo a wurina na farko tana da ƴaƴanta guda biyu in yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka kuma Allah ya saka musu da alheri ne musu addu'a Allah ya sa musu albarka kuma Allah ya saka musu da alheri na biyu tace don Allah tana roƙon ko ta mutu don Allah in yi mata alƙawarin ba zan daina karatu a masallacin nan ba nace kuma na yi miki alƙawarin ko kin rasu in kin riga da rasuwa kenan to ba zan daina karatu a wannan masallaci ba na yi wannan alƙawari insha Allah kuma ki taya ni addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake ni wajen cikawa da iya yi da wannan alƙawari ita ma ta yi addu'a na uku sai ta ce kuma Allah ya isa mata yashi ba ga duk wani ɗan kwamiti ko wani wanda bayan rasuwarta ya hana wannan karatu kaga irin wannan alƙawari mai ƙarfi ya fi a yi a rubuce in dai kai musulmi ne da haka na ce wannan masallaci in dai a Kaduna ne to ba zan daina karatu ba shi yasa in suka tuntuɓe ni malam yaya har yanzu ba za a fara karatu na sai in ci ai sannu za ta hana zuwa a harkar da ayyukan so mu zama murucin kan dutse ne ba za mu fito ba sai mun shirya ba daidai ba ne mu zo mu fara kwana biyu mu ce ko mu gama shirya abubuwan da'awa shiri muke yadda in muka jira wurin to mun jira da ƙarfinmu ina fata an gane don haka in Allah maɗaukakin sarki ya so ba da jimawa ba za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci a ainihin garin Kaduna insha Allah masallaci yana nan dai wajen matsabartar Tudun Mada an gane ko sai ka ce masallacin Salamatu Kabir ba Salamatu Institute ba Salamatu Kabir to in Allah maɗaukakin sarki ya so za a kai ka masallacin tuna biyu kuma kun ji sai na wannan masallaci don haka wannan karatu ba shi za a fara shi a yau in Allah ya so za a ci gaba da karatun nan sai dai zai zama duk ranar talata ne da daddare wato daren laraba ke saboda haka idan an yi karatu asabar lahadin litinin na arba'un hadis a muciya ranar talata sai a taho nan idan wata asabar lahadin litinin aka yi karatu a Tudun Mada na bulalul mara ranar talata sai a taho nan ƙarfe takwas na dare ko takwas da rabi za a rinƙa fara karatu zuwa ƙarshe goma jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki taimake mu to kasantuwar wannan littafi littafin Umdatul Ahkam al-Kubra ta al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi littafi ne wanda sabon shiga ne hatta a wurin malamai ba ma ɗaliban ilimi ba a wannan ƙasa ta mu domin abin da ya sa nace a wannan ƙasa ta mu su malamai waɗanda suka amsa sunan su malamai na duniya sun san wannan littafi ko da ba su taɓa ganin shi ba domin duk wanda ya karanta tarihin al-Imam Abdul Ghani to ya taɓa jin cewa yana da littafi Umdatul Ahkam al-Kubra da Umdatul Ahkam as-Sughra to ita Umdatul Ahkam as-Sughra ita ce ta shahara wadda take ɗauke da hadisan Bukhari da Muslim ga ta a gaba na al-Umdatul Ahkam ita ma Samir ce ta haƙiƙin Samir ne ta haƙiƙinta zaka yana maki hatta sunan ba sai kaji da ke ummatul ahkam ba ya kira ta da sunan ne kamar yadda ya gani a rubuce rubutun hannu domin bambancin aikin samir da sauran ayyukan da malamai suke na tahqiqin littafai shine shi yake yi kokari ne iyakar kokari ya samu rubutun hannu na wannan littafi sai ya hatta kashi kamar yadda yake dan haka gashi a rubuta dara dara kana gani da rubutun hannu domin gashi al-umdatu fil ahkam kitabu umdatu fil ahkam haka yake a rubuce to dan haka sai tabbatar da shi haka al-umdatu fil ahkam din yadda yake a rubuce to in Allah ya so wannan littafi ya da shekaru 8 da suka wuce ko 9 na karantar da shi a Abuja shi umdatul ahkam din wato al-umdatul ahkam kamar kasusuwa 30 muka karanta shi a Abuja amma za a yi shi karatun shi ne musamman a wannan gari da Zaria mu ba shi haƙƙin shi da ya kamata domin wancan an yi karatu ne al-qira'atu as-sari'a annama wajiyya to in Allah madaukakin sarki ya so za a yi karanta shi a fitar da mekece manufar rubuta littafin don kullum abin da yake faɗi in ka zo karantar da littafi sai ka karanta muqaddimar littafin ka karanta tarihin malamin ka jin me yasa ya rubuta littafin me yake nufi da littafin abinda ake so ka fi bada hankali kenan wajen karantar da littafin malamin mutane suna karantar da 40 hadis kawai karatu ake mishi irin nayin islamiyya malamin mutane suna karanta ummatul ahkam karatu ake mata kawai karatu tsakanin magriba da isha wato kawai karatun cikon lokaci ba tsayawa a karanta ta a fitar da hukunci hukunci aje abinci ko sharhi da malamai suka yi irin sharhin Ibn Daqiq al-Ayn al-Ihkam fi sharhi Umdat al-Ahkam ko kuma mantaha da kuma babban sharhi wanda an buga shi ba da dawa ba a cikin mujalladi 10 zuwa mujalladi 11 da kai rasa mai suna al-Ilam bi fawaid Umdat al-Ahkam ta al-Imam al-Hafiz Umar Ibn Ali al-Ansari wanda aka fi sani da Ibn Mulaqqin ina ba da shawara ga duk wanda yake son karantawa da karantar da littafin Umdat al-Ahkam don ya fahimci littafin kuma ya fahimtar da waɗanda yake karantarwa ya nema ainihin wannan littafin kitabul umda fil ahkam ina fata mun gane wato ainihin al-ilam bi fawaid Umdat al-Ahkam so da yawa za mu rinka zuwa da wannan littafi don tattauna wasu matsaloli insha Allah a cikin wannan karatun da muke yi tare da cewa sharhin karamin littafin ne amma kuma wannan sharhin yana iya tsayawa har madadin wannan sharhi na Umdat al-Ahkam al-Kubra din Samir da ya dauki wannan littafi Umdat al-Ahkam al-Kubra da sunan ya mata tahqiqi na tambaye shi baki da baki cewa na iyakacin bincike in gano cewa ko an taɓa samun wani malami da ya sharhi wannan littafi Umdat al-Ahkam al-Kubra ni a iya bincike na ban gano ba sai ce wallahi shi ma bai gano ba bai ma taɓa sani ba to amma alhamdulillah wannan sharhin na Umdat al-Ahkam al-Kubra zai iya zama sharhi kuma na wannan Umdat al-Ahkam al-Kubra amma gobe saboda alakar matsalolin da kuma hukuncin hukuncin ko da yake hadisan sukan sha bambam so da yamma duk da sanar da yake kwararren ne wajen tahqiqi da ya zo tahqiqin wannan littafin Umdat al-Ahkam al-Kubra ya yi kokarin dukkan hadisan da malamin bai kawo ba a cikin wannan kubra din waɗanda suke cikin sura din ya yi kokarin kawo su a ƙasa a hashiya saboda haka a tsarin karatun kuma da nake so zamu rinka muna karanta matanin kuma muna karanta hashiya din insha Allah amma kasantuwar Samir baya tuya yana mantawa da albasa sai ga dacewar yadda aka yi wannan Umdat al-Ahkam al-Kubra a samar wa da dalibai gargadan bugu da za su rinka yawo da shi aljihu saboda su rinka haddacewa saboda ilimi sai da hadda wanda ba ya haddace ilimi to babu magana ilimi ta tare da shi domin babu ilimi a cikin littafi karatu ne ke cikin littafi menene ilimi shine abin da ka haddace a kanka shi yasa kaga ake maka jarabawa abin da ka shiga ɗakin jarabawa ka rubuta shine ke kanka to shine ilimi abin da ke littafi ba karatu ne dan haka sai Samir yasa ainihin aka dauki wannan littafi Ulumul Ahkam al-Kubra din sai kuma aka buga ta a karkashin wannan al-Qita' as-Saghir dan karamin gashi kasance wannan littafi mun tawo da kwafi 500 ne rak kuma mai digiri na fara karantar da littafin mai yau shekara 2-3 ta haka kuma mutanen zai ko mun dan ibo muku kashe 120 ne kai ko kashe 200 sauran kuma na kai mutanen Maiduguri dan suna su samu wanda an dade ana sa rai ana kuma kwalamar a samu wannan littafi ina fatan mun gane Allah ya taimaka amma muna fatan in Allah ya so nan da zuwa azumi ne zuwa insha Allah ko kuma zuwa aikin hajji ne ta kowa za a samu asalin wannan babban gudu na Ummatul Ahkam din tunin tana nan yanzu a karkashin madaba'a wato ana wani buga ta insha Allah wannan karatun da zamu karatu ne na ahadithul ahkam wama adraka ma ahadithul ahkam hadisan hukunce hukunce me ake nufi da hadisan hukunce hukunce hadisan hukunce hukunce sune hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk hadisan annabi gaba ɗaya suna magana ne dangane da hukunce hukunce ko to amma malamai ne na fiqhin hadisi irin su al-imam malik da irin su al-imam shafi'i da irin su al-imam bukhari da irin su al-imam tirmidhi da irin su al-imam bagawi da makamantansu sai suka ɗauki wasu hadisai sai suka ware su sai suka sa musu hadisan hukunce hukunce waɗannan irin malamai da suka sa musu wannan suna suna ne na istilahi wato idan sun ce hadisan hukunce hukunce kar ka kalubalance su da cewa ai dai hadisan annabi ma hadisan hukunce hukunce ne sai su ce a'a suna nufin hadisan da suka zo ƙarara suke bayyana kaza halal kaza haram kaza sunna kaza makaruhi da makamantan haka sai suka ce wa ai ba kan mu farau ba ai an samu wasu malamai suna sun ware wasu hadisai sun kira su ahadithus sifat hadisan sifofi kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya rawaito yana cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana kishi kishin Allah shine bawa ya aikata abin da Allah ya haranta sai kishin Allah ya tashi to yanzu kaga wannan hadisi malaman tauhidi sai su ce ahadithus sifat hadisin sifat dan yazo yana siffanta Allah cewa Allah yana da siffa ta kishi ko mun fahimta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cikin sahih muslim cewa Allah yana shimfida hannayen shi da safe dan wanda ya laifi daga dare zai tuba yana shimfida hannayen shi da daddare dan wanda ya laifi da safe ya zai tuba wannan hadisin yana daga cikin hadisin sifat kaga ashe a irin wannan hali malamai suka ware wasu hadisai su sa musu wani suna ko su ware wani hadisi su sa musu suna kamar a ce hadisin hirra hadisin mage wanne ne hadisin mage shine hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani dangane da cewa ita mage dabba ce daga cikin dabbobin gida ba najasa ba ce ko kuma hadisin mage hadisin da wata mace ta ɗaura mage har yunwa da kishirwa ta kashe magen aka kai wannan mata wuta aka kai magen magen tana yakushinta ta ne masa azaba ta yi ruwa dangina da ke masist waɗanda ke bauchi gombe taraba adamawa yobe borno suke bar san magen a kulla to da aka samu irin wannan matsala ta communication sai ne bugowa ya ce malam ne mage to kulla ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimake mu duk da ina idan waɗannan su ne ko waɗanda malamai suka ware sai su sa musu ainihin suna to a hadisul ahkam jama'a hadisan hukunce hukunce malamai sun ba da muhimmanci wajen tara su wuri guda malamin farko da muka san ya shahara dangane da wannan aiki shine al-imam ibn al-jarud a cikin littafin shi mai suna al-muntaka wanda aka fi sani da muntaka ibn al-jarud an samu babban malamin hadisi dan kasan Masar al-Sheikh Abu Ishaq al-Huwayni ɗaya daga cikin almajiran Nasiruddin al-Albani ya ɗauki wannan littafi ya mai tahqiqi da takhriji ya sa mishi Ghawsul Maqdud bi takhriji Muntaka ibn al-Jarud ga wannan littafi a hannuna. Wannan littafi a iyakar binciken malamai suka ce shine littafin farko da malamai suka fara aikin tattara hadisai da ake kira ahadithul ahkam a wuri guda su ware su. Wannan malamin sa'an su al-Imam Bukhari ne, kaga littafin nashi ya kama shekara 1200. To ga wannan littafi gaba gare ni. Sannan an samu babban malami al-Imam Abdul Haq al-Ishbili, mutumin ƙasar Ishbiliya wato ƙasar Spain ta yanzu, ɗan Andalus, ya rubuta littattafai guda uku ya sa musu al-ahkam. Gabana nan ɗaya daga ciki ne ga shi nan al-ahkamu shar'iyyatul kubra, da akwai kuma al-ahkamu al-wusta, da akwai al-ahkamu sughra. Littattafan guda uku ne, duka waɗannan littattafai an buga su, suma suna ainihin wato ɗauke da hadisai ne na hukuncin hukunci. Sai dai yayin da Ibn al-Jarud ya zama yana daga cikin mutaqaddimai, wato malaman da waɗanda suke kawowa da isnadin su kai tsaye, to shi kuwa wannan yana daga cikin mutaakhirina, ya yi daga baya ne, ya rayu a cikin karni na 6. Don haka shi yakan ɗibo hadisan ne kai tsaye daga littattafai irin su Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i. Sai ya sa sunan malamin kamar yace Abu Dawud. Abu Dawud ya ce haddathana Muhammad ibn Kathir anbana Isra'il haddathana Uthman ibn Mughira an Salim an Jabir ibn Abdullah qala, har zuwa karshe. Shi kuma yadda yake rashin littafin kenan. An fahimta? Sannan aka samu al-Imam Muhibbuddin at-Tabari, wanda shi kuma ya rayu ne cikin karni na 7 na hijiran musulunci, wanda ya kai shekara 700 da rasuwa. Shi kuwa tsarin da ya bi ya rubuta wannan littafi, ga shi ya sa mishi ghayatul ihkam fi ahadith al ahkam. Wannan littafi idan mujalladi 5 ko 6 in ya tashi yana ainihin kawowa daga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye, wato kamar tsarin da kaga bulughul maram yake, sai ya cire isnadin don shi ma mutaakhiri. Amma shi ba wai ahadithul ahkam ba kadai, don ya fara har kitabul imani sai da yayi. To wannan malami ya rubuta wannan littafi, kaga wannan yana nuna maka kula da malamai suka bayar game da tattara ahadithul ahkam. Sannan sai ga wani littafi wanda bai cika shahara ba, al-mustasfa fi sunan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, ta'alif al-shaykh al-imam العلامة الفقيه محمد بن سعيد بن معن القرضي اللحجي. وانا ما لدي اكرني نشيد يرى المتون كسر يمني. وانا المتاس الناشي ينا دك تكي كتب الاحكام وانا شيما يا تتلو حتى كتاب الايمان بس ورنس يا بادنا. وانا المتاس كما يبني تي باعتك سنش بقري بنفس يومن بنا نادو دشي ومن ايجن هجي حصل ورنانو ناوشي sai mishi tambaya akai, ya ce wallahi shi ko jin shi ma bai taɓa ganin shi ba, ya ce tsarki ya tabbata ga Allah. Amma kuma yana nan an buga shi ana sayar da shi Makka da Madina, ba ka same shi. Al-Mustasfa, karka ruɗe Al-Mustasfa ba na usulul fiqh na Ghazali ba, wannan Al-Mustasfa fi sunan al-Mustafa. Da shi nan wannan littafi ya kai matuƙa wajen tattarowa, ya yi kama da littafin Ibn al-Jarud wajen yadda ya ɗibo hadisan. Sai dai yana ɗibo hadisai da yawa ya kawo a cikin babi, kamar yana istiqsa'i, yana ƙoƙarin ƙure iya abin da ya sani a kowane babi. Na ɗaya kenan. Na biyu, yana kawowa ne ba tare da ya ambaci isnadi ba, wato kamar yadda tsarin bulughul maram yake haka yake kawowa. Jama'ar musulmi, kun ji taƙaitattun bayanai dangane da waɗannan littattafai waɗanda na zo da su ne ghaibin min furudil ulama, ɗan kaɗan ne daga cikin ayyukan malamai, don ka san cewa malamai sun kai matuƙa wajen ainihin ba da muhimmanci game da ahadithul ahkam. Littafin Muntaqal Akhbar, wanda kakan Ibn Taymiyyah ya yi, sannan nan littafi ne musamman tare da sharhi shi na babban malami alƙalin shari'ar musulunci ainihin al-Imam Shawkani mai suna Nam al-Awtar, wannan littafi shi ma ya zo ne don yi bayanai dangane da ahadithul ahkam. Sannan akwai littafin da ابن عبد الحادي يربط محمد ابن احمد ابن عبد الحادي الجمعيني المقدسي الصالحي وند wannan malamin dan uwan shi al-maqdisi ne ta wajen gari da dangantaka shi al-Imam al-Maqdisi ne littafin Umdat al-Ahkam al-Kubra ya rubuta littafin shi al-Muharrar fi al-Hadith al-Muharrar fi al-Hadith da wannan littafi gabana tare da takhrijin al-Sheikh Salim ibn Eid al-Hilali al-Salafi فسنة التخريج المحبر الحفيف لأحاديث كتاب المحرر في الحديث وأن المتافي أصليش المتافي مجمد يبناني شيئاك كرام تبدأ على بيع جامع الإسلامية أيضا ما شيئنا ما لم يأوك رأي تخريجي لتحقيق إنشيانا مجمد يؤكو فمن أقول تتفوأ أن بسوما سي شهر أتكينا من بعدي كما المتافي الإلمان da littafin al-imam dukansu ne littafai guda biyu ne daya al-imam na kutubul ahkam ne wanda ibnu baqi ya rubuta da kuma sharhin shi al-imam duka waɗannan littafai ne na ahkam sannan littafin bulughul maram ba nesa yake gare ka ba littafin bulughul maram yana daga cikin kutubul ahkam littafai waɗanda ana tattara hadisai ne kunce-kunce ciki to kasantuwar الحمد لله بالفهر ذا ولما التافي غيا ابن دي بينا لتافي عمده الاحكام الكبرى مين اللي فاير فك كراتين شي انا نيجيريا اغلم ما يدغرو كما شكرو اكو بس كانتي ولما التافي يا ابن صابوني باقول ابن اللي كي فاتا كافين من لمن نيجيريا في حالهم سنه حسده sun sun ji albani ne ya fara kawo kaza su yi kwandenin abin su binciki wannan littafi su neme shi su ƙari da ilimi karfi hasada su bar hasada haramun ce hasada kabira ce su nemi littafin su karanta su kuma karantar domin wannan littafi suna abin mamaki har ma na kusa gama fassarar shi har na yi tafsirin ɗin shi a kwamfuta don tun ranar da na fara karantar da shi a Maiduguri a wannan ranar na fara fassarar shi ina gama karantar da shi da daddare da na da sai na fara fassara shi ina da hadisai kamar guda 800 da wani abu yanzu na wuce 600 kan ya rage Allah so idan na gama mun yi alƙawarin zan kai wa ainihin Samir din zan sala a buga shi da Hausa a can Riyadh insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamai suka ce duk sa'ar da kai ka haƙiƙin wani littafi wanda ba a taɓa sanya shi ba to akwai aiki wajen ka kawo dalilai da ke tabbatarwa da dalilan da ke gamsar da cewa tabbas wannan littafi wannan malami ne rubuta shi to mun samar da yaƙini a cikin gamsar da mutane game da wannan littafi kasantuwar Samir shi ya fara buga wannan littafi ya haƙƙaƙa shi ya yi takhrijin shi ya yi ta'liƙi sai da doguwar muqaddima wanda ta shafi shi littafin da mai littafin da ingancin danganta littafin zuwa ga mai littafin ta hanyar kawo bayanan ɗaliban shi da tarihi da malamai waɗanda a cikin tarihin shi sun faɗi cewa yana da littafin Umdatul Ahkam al-Kubra ina fatan mun gane to ni ma aiki ne a kaina wajen ƙoƙarin tabbatar da hakan ɗin don haka insha Allah ta'ala zan yi wannan bayanai waɗanda ke tabbatar da dangantakar wannan littafi zuwa ga mai littafin insha Allah sannan zan kawo tarihin mai littafin insha Allah sai da duk waɗannan zan yi su a taƙaice ne amma ina son ku gane sanin muhimmancin hadisai na ahkam abu ne wanda yake da muhimmanci ƙwarai da gaske ba don komai ba saboda hadisai ne da ke halattawa da haramtawa littafin bulughul maram ya yaɗu a ƙasashen nan namu na sanin hukunce-hukunce abinda kawai bai yaɗu ba shi ne tahqiqi da takhriji ana karantar da bulughul maram ɗin ba tare da haƙƙaƙa hadisan ciki da mas'alolin ciki ba tare da kharraja hadisan ciki da ainihin malamin da karo ba to sai muka samu kasallahu al-mu'minuna al-qital Allah madaukakin sarki ya taimake mu da wannan babban malami Sheikh Samir ibn Amin al-Zuhairi ya zauna ya yi haƙiƙi da takhrijin wannan ainihin littafi alhamdulillah akwai wani babban malamin hadisi a Kaduna malam Muhammad al-Amin yana daga cikin almajiran Muhammad Nasiruddin al-Albani ba a cika sanin shi ba galibi ta ɓoye a nan Kaduna. Tun da ya dawo daga Makka ne mun haɗu da shi haɗuwa ta ƙarshe yau ainihin na jin kamar shekara takwas ko goma da suka wuce. Makka muka zauna sai da muka hira tun bayan sallar isha sai da aka yi sallar asuba. Sai da muka kwana a zaune a wata maktaba a nan wata martabatul imdadiyya a lokacin a nan wajen Shamiyya a Makka. To alhamdulillah sai na jiya da Kaduna ya zauna. To makon da ya wuce mun aika musu da kofi a nan Kaduna. Wannan littafi da muka aika musu da kofi a Kaduna da ya samu wannan kofi sai muka ji hali irin na malaman hadisi masu tsoron Allah. Shi ne ya ce wa ɗaliban shi lallai su yi ƙoƙari su sai wannan kofi. Lallai su yi ƙoƙari su mallaki wannan kofi su karanta. Sai na gari ya ce don duk duniya babu bulogul maram wanda ya kai ingancin wannan. To ga kalmar malaman kenan. Eh amma malumma ba Allah ya ji kansu Allah ya ji musu. Wato wani su matsalar idan sai dai Albani ne ne da Abu Juwan ya ya ran matsala. Sai kuma daga baya sai su suna neman abu. Wato matsalar ita ce idan na kawo abu su malaman haushin da suke jin shine ko dan ne zan zo in karantar da dalibai abu. Ya ga karantar da dalibai su sun ki kwantar da kai su zo su koya kuma ba su sani ba. To haka karantar da dalibai zai waye gani dalibin ka ne amma ya yi ya lallabo ya san abin da baka sani ba. To in ya koma ya ce haka kaza kaza sai ka ji ga wani abu fa gaskiya ne kaza kaza. To amma daga ina daga wani wani to shikenan to tun wani wani ne ya zai fada dalibai sai a ƙaryata abin. Na ƙaryata ba kafin in tona asirinsu don na taɓa zuwa na tona asirinsu har na ambaci suna. Da sai su lallabo su zo. Littafi ne sai in nuna musu wani ma haɗin hoton sa wani ma haɗin bashi a lokacin na ɗauka salihai ne sai kuma sai koma sai ce an yi sama na abu tun fiye da shekara goma ka bi kalar banza duk ma gane cewa fasikai ne mutanen banza ne malaman yahudawa ne to duk wanda ya nusa ce a yanzu ya zauna cikin ɗalibai a koya mishi ƙa'idar ilimi kenan jama'a. Imam Shafi'i yana da shekara fiye da 54 ya aje makarantar ya rufe makarantar ya je kwas a kan larabci kuma kwas ɗin a wurin larabawan ƙauye masu kiwon raƙuma ya je zauna sai da ya shekara 5 ya je digiri a wurinsu. Don kana malami ba ya nuna ka zama malami har abada ba ka da buƙatar ilimi. Bari ku je wanda duk ya san ilimi ya fi kowa kwaɗayin ilimi. Amma tun da duniya ce tafi damun mutane bari yi musu misali da duniya wanda duk ya san kuɗi ya fi kowa san kuɗi. Mai kuɗin anguwa ku ya fi ka san kuɗi kai tana kamar haukaci yake garinka baka san darajar kuɗi ba ma ba ka san kuɗi. Saboda shi saboda san kuɗi sai ya sha ƙwaya yake iya yin bacci saboda ya tura tirela za ta kawo miliyan ɗaya zuwa Lagos. Amma fa yana da miliyan 100 amma yana tunanin miliyan 100 nan saboda san kuɗi. Na ga mun da shakwa ya ba zai iya bacci ba saboda ya buga waya bai same su ba ka fadi ne ta isa lafiya ya yi aka yi ba zai iya bacci ba sai ya shakwa ya buga san kuɗi. Malamai da suka san mutuncin ilimi jama'a suna cikin karantarwa malanta su ta shahara kamar su Imam Shafi'i. Sai ga suna da buƙatar wani ilimi sai su rufe makaranta sai su je su koyi wannan ilimin sai su dawo. Amma mu a Najeriya mutum ya zama malami ya zama har abada har abada ba zai je neman ƙarin ilimi ba. Bayan kullum Qur'ani yana cewa wa qul rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji ka ƙara min ilimi. Kullum Qur'ani yana cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim din da kaga malami sama da shi akwai wanda ya fi shi. Idan har ka yi da wannan aya a sama da kai akwai wanda ya fi ka kuma kana addu'ar Allah ya ƙara maka ilimi to sai ka ji yadda ɗabi'ar salaf take. Ga wani salaf can shine Annabi Musa da ya ce akwai ilimin da yake bukata kuma zai da shi me yake sai ce ya ubangiji yaya zan yi in kai ga wannan mutumin da zan ƙara ilimi a wurin shi. A halin daraja da martaba Annabi Musa ya fi wannan mutum shine Khidir. Allah ya ce mai to ka shirya ka samu jami'in kuɗin mota ka samu abinci garin rogonka da sukari da gyada ba shine dalibai ke abin nan ba shi Musa tunda annabi ne kifi ya soya soyayye kaga wannan dalibin student ne portfolio ko
so da aka yi shirya ya tafi
yaje karo karatu ya karo karatu sai zo ya ci gaba da annabta annabi Musa kenan ya aja malanta ya aja annabta ya aja da'awa ya tafi ina ya tafi makaranta da yaje kuma sai da sha wahala yake laqad laqina min safarina hada nasaba mun hadu da wahala a cikin tafiyar nan tamu an fahimci wannan na daya na biyu da ya zo wa malamin nashi Khadir sallama Khadir da ya juyo sai ya ce anna bi ardika salam ina nake jin sallama a wannan kasar haka ce saboda duk kasar kafirai ne ba su ma san wata sallama so da haka yau da ya ji sallama sai fara mamaki ina ma nake jin sallama daga ina sallama annabi Musa da ya zo da ya ce ni ne annabi Musa manzon Allah Musa da aka saukar min da Attaura ni ne ka baka ba wani in ka jama'a duk kuskure kuke da kuke sa ibnu in kana koyi ilimi duk wani suna da zai nuna kai wani ne cire shi kake in ba kana ba ina ma kake jin alhaji tana shiga ka tafiya sai ka ji Maryam alhaji mai kuli sai ka mu ina ba ta an gani ai da alhaji da malam da shek da ustaz da ibnu da alkaza din ba ta shiga certificate kai dalibi tsira tsirin ka ake kiranka shafi'i da yin rin malik cewa ya nuna Muhammad ibn Idris bai ce shafi'i ba don yace a shafi'i wato ya ma danganta kai shi shi ma wani ne kenan ka je rin malam zubewa kake zero degree kake komawa ka ba nan dan na ga da Musa yake da Khidir yace ina nake bin sallama kasan nan sai yace ana Musa sai ce nuna Musa kadifa shi fa yana daya daga cikin ulul azmi min ar-rusul manyan manzanni da Allah ya ce wa annabi ya yi koyar shi annabi Musa salaf ne akan annabi Muhammad annabi Muhammad salaf ne annabi Musa ne shi sai da Allah ya ce ya koyar da irinsu wasbir kama samara ulul azmi amma duk da haka da yaje karo ilimi kuma duk da yaje karo ilimi ya ci malamin makarantar daraja a wurin Allah amma da yaje sai bai ce ni ne imam sheikh shugaban malamai duk wannan cire shi sai ka hannun barin ka tukuna yanzu ka zo min bar wani sai ce ana Musa bani Isra'il ni ne Musa sai ce ana Musa yace ni ne Musa sai Khadir yayin yace Musa bani Isra'il sai annabi Musa ba ma ke kama shi lalle wannan malamin na ya kasaita eh ka ji ma har ya san ma ka zo ma Musa bani Isra'il sai nace eh sai ce me kawo kauri na sai ce na zo neman ilimi ne malamai tawali ake yi tawali ake yi malamai na zo neman ilimi yace a yace ka san cewa Allah ya dora ka akan wani ilimi kana da ilimin da ban sani ba ni ma ina da ilimin da baka sani ba sai annabi Musa yace na san haka ai shi yasa na zo cikin abin da Allah ya sanar da kai to ka sanar da ni ko kun ji da mulaba ta saki sai ya ce mishi to ka sani da cewa kaga wani tsuntsu da ya sauka kan jirgin ruwa eh yasa bakin shi ya tsoma a cikin teku ya ce eh lita nawa ko galan nawa ko garwa nawa ko duran nawa kake jin wannan tsuntsun ya rage wa teku shin wannan teku ya san cewa wannan tsuntsun ya sha ruwa sai ce to da ilimi na da ilimin ka in an gwada da ilimin Allah to kamar yadda wannan tsuntsu ne ya sa bakin shi a teku ya tsuntsu ruwan nan ilimin mu ba bakin komai da ba to shi ke yanzu annabi Musa sam kenan ake bashi ko yana cikawa yana jin sharuɗa to da admission na ta fito ya samu admission sai ga sharuɗa mai yawanya daga cikin sharuɗin shine ba a tambaya duk abin da ka gani a wannan makarantar ka kai tambaya kai da ka da yake to sa hannu nan dangwala yi kaza kaza yi sa suka ci gaba da tafiya duk yadda al'amarin ya faru a makarantar nan a wurin ɗaukar karatu da suka je Makka ba ana cikin tafiya jirgin ruwa ya tashi buge jirgin ruwa ya fasa shi sai Musa ya ce to yanzu da ka fasa jirgin nan in muka nutse ba sai ce kai ba na ce maka ba tambaya kuma ka sa hannu ka yadda ba a rufe admission ɗinka kenan ko admission letter ka. Yace to wannan kar ka kama ni mantuwa ce ne. Yace to shikenan. Aka ci gaba. Sun shiga gari a basu mafarki aka ji. Suka wuce sun zo fita sai suka ga katanga ba ta faɗi. Suka ainihin Musa ya ce bari mu gyara. Kibar ya ce bari mu gyara. Kwaɓa ƙasa ɗalibi sai ana sa shi kwaɓa ƙasa yi kwaɓa. Musa ya kwaɓa. Kibar ya tashi katanga ya ce mutanen da sun hana ni kuma mafarki da ɗan abincin baƙo suka je gyara katanga. Yace ba na ce maka ba tambaya ba to kayi laifi ɗazu kuskure ne yanzu laifi ne to za a kore ka yanzu kana kan last one. Yace to yanzu ɗazu ya ce kuskure ne mantuwa ce ka a kama shi da ita to yanzu kuma fa to yanzu laifi ne ya karɓa to sai ce to in ya kuma a kore shi kaga shi da kanshi ya kawo sharadi. To da aka biya kai na uku inda yaro ka shekara kaza shi ke na ga abin da ba a bisa tartibi a Qur'ani ba kawai na bar labarin ina son akwai imanin da nake son cire mana ana su ne nake bayani. Da aka je ka san tuwar cewa ya ga yaro yana wasa cikin yara ya kama shi ya kashe shi sai kuma ya ce yanzu haka sidda yaro bai ci maka ba bai sha maka ba ka kashe shi sai ya ce to shi kenan a nan za a rabu za a sallame ka. Don haka ka duba ɗan zaman da suka yi to zuwa yi maka fasara da aka yi fasara shi kenan sai ka drop in din shi sai zama drop out. Amma abin cewa Musa ya je neman ilimi sabda ya tafi neman ilimi almajirin shi ya ɗauka mai riƙe mai jaka kawai neman hidima ina bani Isra'ila ya bar su ya bar su can duk girman malantarka duk girman limancinka ko shugaban wa kake nan da duka gane kana buƙatar wani abu na ilimi sai ka tara ɗaliban sai ka ce to za a rufe makaranta har sai ka je ka yi karatu ka dawo. Amma wannan in baya ba su san wannan ba in da ka ɗan gama yan diploma ka ko NCE ka arabin hausa ko ka je ka yan haya islamic ɗinka shi ke nan sai ka yi naɗi ka zama babban malamin duniya da lahira baki ɗaya ta fata mun gane wallahi wannan hallaka ce dole ne kane kana zuwa kana ƙaro ilimi kane kana zuwa kana ƙaro ilimi in ba haka ba ilimin ka sai ya disa shi kuma mun fahimci wannan da kyau. Allah ya taimake mu. To malamai sun bada muhimmanci wajen tattara hadisai na ainihin hukunce-hukunce musamman dangane da abubuwan da suka shafi haram da halal sunna da wajibi da makaruhi game da al'amuran fatawoyi da fiqhu. Rubutu da abin da wani babban malamin fiqhu cikin sahabbai daga cikin malaman fiqhun hadisi na farko yake gaya wani almajirin shi. Wannan malamin shi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-imam Abdullah ibn Umar yace almajirin shi mai suna Jabir dan Zaid yace ya Jabir yace ya kai Jabir innaka min fuqaha al-Basra kana daga cikin malaman fiqh na ainihin kasar Basra ta kasar Iraq wa innaka tusafta kuma kullum ana zuwa ana tambayar ka fala taftiyanna illa da Qur'anin natiqin karka sake ka bada fatawa sai da Al-Qur'ani karara ayar da tazo karara aw sunnatul madiya ko kuma sunna annabi wanda take tabbatacciya ce ta taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita fa innaka in fa'alta domin in ka aikata haka to ka kubuta kuma ka kubutar da wadanda kake fatawa shine duk fatawa da zaka yi ka ba su fatawa Al-Qur'ani karara da sunna annabi tabbatacciya wa illa idan ka aika ta haka faqad halakta wa ahlakta ka halaka kuma ka halakar da waɗanda kake wa fatawa mutakar baka ba su fatawa da alqur'ani karara ba da sunna tabbatacciya. Wannan magana tana nan a cikin littafin al-fatih wal mutafakkir a cikin mujallad na 163 na al-imam al-khatib al-baghdadi. To sannan ku sani da cewa jama'a maganar can da yake aw sunnatul madiya ko kuma sunna wadda ta taho daga annabi tabbatacciya duk abin da bai tabbata daga annabi ba ba a kiran shi hadisi ba a kiran shi sunna duk abin da bai tabbata daga Allah ba wanda yake cikin wahayi da Allah ya wa annabi ba a kiran shi alqur'ani a ƙarƙashin hadisi qira'atu shawad ira'o'in da suke shazai ne ba a kira su alqur'ani a dawo da su zuwa ga wahayin da Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam sunna wadda take matakabbata ba a kira ta sunna annabi ko kira ta hadisi dangane da wannan ne الإمام الصديق حسن خان يتجوى الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مجمع عليه يتجوى كتب هجاء بأين حديثي إن قد تتجوى مده كنتم كنتم عرام كوه حلال وأن الدماء لم يصنع هذا كوهك سوى أبن بيشا في حرام ذا حلال إذا أي هجاء أي هجاء لتبتتجوى أين يواته حديثي وكذلك بالحسن haka ne kafa hujja da hadisi hasanin da zatihi inda ahmatul ulama baki dai malamai sun yarda ai hujja da hadisi hasan wanda yake shi da kansa hasan wa huwa min hukm bis sahih fi bab al ihtijaj shi hadisi hasan hukuncin sa da ayyukan hadisi ingantacce ta wajen kafa hujja wa in kana bihi husul martaba ko da yake yana kasa da shi a wajen martaba والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن وغيره أيضا محتج به حديث الغيري وندا ينا بحيين ما سياه ولم يكن الغيين سنكي أتشي سنزم حسن وغيره واتو إن أنهت أزاف لها حديث حسن سواهر ولو ما لم يسن يدتي وعي غجة لسو وما اشتهر من أن الحديث الضعيف أمام جلد تشهر قوئنا لك بأنا يا أتا cewa wai hadisi da'ifi mu'tabarin shi sabailul a'mal ya ana iya yin hujja da shi ana iya aiki da shi a cikin ayyuka mustahabbai la fi nawriha ba inda ba mustahabbi ba al muradu bihi mufradatuha la majmu'iha abinda ake nufi hadisi da'ifi wanda in an ware wannan isnadi sace da'ifi ne to wannan ba iya hujja da shi amma in yi ran hadisi da'ifi ضعيفانكم ناشي مؤتبرون لي ناغ هذا من يعني واتو ضعيفانكم من جبر ضعيفانكم بعدين أنا نيباني شيني إن أكا هرها تاسو أكا هرها تاسو تزيك يا لما حديثي حسن وأنا إيه هجا دوانا أما حديثي بإذن يازوني حنيا تايا كما حنيا تايا ضعيفيا تواما با إيه هجا دشي سيدي وطن دفكة شي وأنا إيه هجا دشي أبداً دفكة مستحبين amma fa su ma sun kawo sharuɗa guda uku suka ce sharaɗin farko kakka ƙudurta cewa daga annabi ne sharaɗi na biyu kada raunin yayi yawa sharaɗi na uku a samu wannan abin dama wani hadisi ya zo da umumin jimilla abin wannan hadisin ya zo ne da wata falala ta musamman akan abin waɗannan sharuɗan ina faɗi kamar yadda babban malami yake faɗi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أتكين تماما لنا سوى أيضا يوجد حديثاً دمتا لذكي تشيوى ودن من حديثين بإنسان لا يأيكي بسوء أباب المستهدي باقا تكوى أن نشاهده مثال حديث تشيوى أشافي تسكى بعد أن جمع أشافى أن يأفسكى ومن حديث ديوى سنع غجة بشيء أكن تشيوى ذا إيه يصمد حديثاً بإنسان tun farko da tukun ba ta samu wannan hadisin ya zo a cikin wani hadisi wanda ba iya daukar shi da hujja da shi ba balle a ce wannan ya zo bayyana falalar shi asalin wannan hadisai da isai su suka ruwaito wannan abu nabiyyin ya yi azumi domin Abu Dauda da kanshi da ya ruwaito hadisan sai ce waɗannan hadisai da ka ji su dukkan su masu rauni ne kwarai da gaske yace in ka hada su da junan su madadin su taimaki junan su sai su kara wa junan su rauni kuma su rubuta junan su haka Abu Dauda ya faɗi cikin kitabun sunan sannan idan ka dubi waɗannan hadisai za ka ga cewa duk masu aiki da su suna dangantawa cewa ga annabi ne to malaman kuma da suka kawo waɗannan sharuɗan ma sun ce kada ka ce daga annabi ne to jama'a duk ibadar da za ka yi sunan ibada Allah ya baka lada ba daga annabi ba dan Allah ranar alkiyama wa kake sa rai zai auna maka ita wani ko sai da haka danta babu domin Allah yana da ma'aurin aiki ne ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da suka yi wanda annabi Muhammad ya zo da shi amma in ba annabi Muhammad ya zo da abin ba in kai shi to Allah ba shi da ma'auni wannan abu dan haka a wani riya qur'ani kaje ke cewa falalu qilu lahum yawm al-qiyamati wa sallam wadannan mutanen da suka saba wa addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko bada wa Allah lokaci da za su yi da za a aure musu kaya ba ana zuwa kawai sai a ce su wuce wuta Allah ba shi da ma'auni wannan abu jama'a mun fahimci wannan da kyau to in ka gane wannan da kyau sai ka gane dan menene zaka aikata abin da aka ce ka fara kudurta cewa fa ba daga Annabi bane to daga waye yanda duk ka ji in ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cikin wannan al'umma idan ba da yarjewa Annabi ba to kai shirka ranar kiyama in ka tashi zaka cije yatsunka gaba daya wa yawma ya'budu zalimu ala yadayhi yatsunka gaba daya na hannaye gaba daya zaka ciza الظالم وندي الشركة لما يقول الله صلى الله عليه وسلم وجد بروان بعد أمر من ذلك الله وهم من ذلك الله يأتي أبيان تبين هنا بذلك الشركة كما خلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين حديث الإمام الترمذي لأبو دارة بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بسنة سنة حنيفة في شريان تبين سبع الشركة بي amma duk wanda ka bi ba da yarjewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da umarnin shi ba to kai shirka ka ji tsoron ka tashi ranar alkiyama kana cewa ya laita ni takhaffu ma ar-rasul sabila sai cewa kai ce na shiga uku na dauki wata hanya na hada da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na dauki wata hanya na bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da muke cewa jama'a duk abin da bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a aqida ko a ibada ko a sunna ko a mustahabi ko a wajibi ko a makaruhi ka aje shi ba a da bukatar shi yawanci bukata kace da ita domin ka shafa te da ishe ka ba sai a ce ga wani gawo a cikin to ka kara da shi dan sai ya kama ba te ka shafa kai da gaba da ishe ka ba sai ka ce ga wani gawo mai sabo fresh yare yayi ni kana da cokalin ka cikin wannan fofi kaji ko an ce kai abin da kake wa Allah da Annabi sun fa haka muni in ka hada wani abu da ba nasu ba Allah goma in ka shafa te baka koshi ba ka karasa da zawo ka sa ka azarwa akai zai zauna in ka ga kaya mai kasoro ka dafi zai dafi amma wallahi in ka bi sunna ka hada da bid'a gaba daya Allah zai bambe nasu gaba daya ba zai karba ba ina fata an gane to dai jama'a sun gane wannan babu shakka akwai matukar hadari akan a ce kai kaza amma fa kanka ce daga manzon Allah ne to an bata Allah ya kiyaye dan haka sai malam yace la'annahu dakhilun fil hasan al hadith al hasan li ghayri shi ma ya shiga cikin al hadith al hadith al hasan kuma muka bi cewa ya shiga cikin al hadith al sahih dan haka jama'a hadisi sahihi yana da rassa guda hudu sahihun li zatihi sahihun li ghayrihi hasanun li zatihi sannan kuma hasanun bil majmu'i ko bi ghayrihi hadisi sahihi li zatihi shi ne hadisin da isnadin shi shi kadai sahihi ne amma akwai hadisin da yake isnadin shi hasan ne amma kuma yana da hanya hasan 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 daban-daban in ka hada su sai zama sahihun li ghayrihi ina fata mun gane to ka ga mun samu uku kenan mun samu sahihun li zatihi mun samu sahihun li ghayrihi wanda shi ne hasanun li zatihi da yawa aka hada shi sannan sai ad-da'iful munjabar ko ad-da'iful mu'tabar ɗayan sunaye biyu ko kuma ad-da'iful khafif mai rauni raunin da yake mai dama dama kamar riwayatul mu'talib ko riwayatul mursal riwayatul mu'talib wannan riwayar da'ifiya ce to in aka samu irin ta ta hadu ta rawaito wata magana wanda ita kuma magana ta zo a cikin al-hadithul mursal ni za ka iya hada waɗannan kowace riwaya ɗaya daga cikin biyu da ka kalle ta ita da'ifiya ce sai dai da'ifiyar da'ifancinta bai kai matuƙa ba don haka wannan a ce ta kai 23% wannan kuma ta kai misali 20% kaga idan ka hada su sun kai ne sun kai pass sun kai pass sun hai shine abin da malamai suke nufi jama'a kun fahimci wannan da kyau a karkashin wannan الحديث الضعيف لذاته الضعف المعتبر إذا جمع بمثله تصار حسنا لا لذاته بل بالمجموع ككرمت محبة الفكر لكم نزهة النظر كابن الحجر ذاك صعب بيانا لدني إن شاء الله جماعة من فهم جوانا تدك الحديثين ولنا أنا هجالس babban malami Sheikh Al-Allama Muhaddith Al-Albani rahimahullah shi kuma da yake kwararren hannu ne tsohon malami ne a cikin wannan harka ta ilimin jarh wa ta'dil da ilimin ainihin tahqiqin hadisai sai yace to in dai har malaman mu da suka gabata sun tabbatar da cewa hadisi sahihi shine wanda yake da riwaya daya sahihiya wanda yake da riwaya daya hasan ita ce hasan wanda yake da riwaya da yawa hasan shine sahihu li ghairi yake to aka samu isnadi daya sahihi aka sake samu wani isnadi sahihi dukkan su biyun sun riwayato hadisi daya me yasa shi kuma ba za a ce mishi asah ba tun da dai can an hada mai isnadai biyu zuwa sama hasanun hasanun an ce sahihun li ghairi to idan sahih ya zo ya sake zuwa ya sake zuwa ta wasu hanyoyi yace ai in ka ce mishi sahih a halin bai kai a ce mutawatir ba to ai ba a bashi darajar shi wanda za ta fito da shi hakikanin darajar shi ba ko kun gane dan haka irin waɗannan hadisan yakan kira su al-asahhu sai kana karanta tafsirin shi kamar irwa'ul ghalil da littafin shi ainihin wanda ya takhrijin sunan abi dauda mujallad 15 da kuma waɗannan kutubul arba'a abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da littafin ghayatul maram da wasu littafai nashi in kana karanta za ka rinka ganin waɗannan in ka ji Nasiruddin Al-Albani ya ce hadhal hadithu asahhu yashu to abin da yake nufi wannan hadisin yana da hanyoyi masu yawa sahihai sahihai sai dai ba su kai a ce mutawatirai ba wannan istilahin na Al-Albani ya sha bamban da kuma hadha asahhu shay'in fil badi ka kiyaye idan karka bude in aka ce hadha asahhu shay'in fil babi wannan hadisin shine wasu komai inganci a cikin babu wannan irin hadisin baya nufin hadisi ne na sahihi amma zai iya yiwuwa ya zama hadisi sahihi amma ba lallai ba don abin da kalmar take cewa ita ce an tattara riwayoyi ne sai ka gano duk riwayoyin nan masu rauni ne gaba daya sai ka samu wanda raunin shi bai kai sauran ba sai a ce hada asahu shay'in fil badi ya fi inganci daga cikin waɗannan ɗin amma kuma dukkan su masu rauni ne shi ma mai rauni ne kuma za a iya tattara sahihai a ce hada asahu shay'in fil badi amma ne yake son maka ta'abiri irin ba ne yace hada asahu yashin to yana nufin wannan hadisin daga matsayin shi sai hadisi mutawatiri hadisi ne mai matukar inganci amma ko Albani ko Tirmidhi ko wani malamin hadisin yace hada asahu shay'in fil badi wannan kalma asaqu ba ta fa'idantar da hadisin sahihi ne sai an yi bincike an gane menene ne maganar ke nufi jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya taimaka to sai malam Sadiq Hassan Khalid ya cewa la fi da'ifi sarraha bi al-a'imma ya ce wato irin wannan hadisi a al-hasan da gairihi dinnan ya shiga cikin matsayin hadisai sahihai amma baya cikin hadisai da isai haka malamai suka fito karara suka fadi wannan magana tana nan a cikin shafi na 225 a cikin littafin al-hitta fi zikr sahihi sita khatib al-baghdadi yake cewa wa qad warada an ghayr wahid min as-salaf ga wannan magana wadda ta zo daga wurin malaman farko da yawa ba ma mutum ɗaya daga cikin su ba annahu la yajuzu 'an al-ahadith al-muta'alliqa bit-tahlil wat-tahrim cewa hadisan da suka zo suke da alaka da halal da haram bai halatta a dauke su ba illa an man kana bari'an min tuhuma, sai wanda yazan ya kubuta daga tuhuma. Duk malamin da yazan ana tuhumar shi a cikin ainihin riwaya hadisi da ƙarya, ko ana tuhumar shi da fasikanci, ko ana tuhumar shi da mantuwa ko sakarci, to irin waɗannan malaman ba a karɓan hadisi a wurinsu. To an ce at-tuhuma a nan ba wai kowane malami ne yake tuhumar ba, akwai malamai na ilimin jar'i wat-ta'dil irin su Imam Malik, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su al-Imam an-Nasa'i, irin su al-Imam ad-Darqutni, irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal, irin waɗannan da makarantar su sune suke tuhuma din. Ba wai kai a yanzu kana nan dan tsako kashi kace ai kai kana tuhumar wani ba za ka karɓa hadisi a wurin shi ba, sai kan bai ka ce to me yasa kake tuhumar shi, sai kace saboda Imam ad-Darqutni ya tuhunce shi, sai ace to shikenan. Amma kace wai kai da kanka, to sai ace kai waye. Duk abin da ake nakalle ana daukowa daga magabata ne, ba wai kai ne ko mu ne muke hukuncin ba. Ina fata an gane. Na ga sai yake cewa ba'idan min az-zina, sai ya zan duk wanda za ka karɓa hadisi yin shi waɗanda ke magana haram ko halal abin nesantawa ne daga mugun zato, ba a yi mai mugun zato game da muguwar aƙida ko makamantan haka. Wa amma ahadithu at-targhib wal mawa'iz wa nahwaha, amma hadisan da suke magana game da at-targhib, kwaɗantarwa game da kaza ko wa'azi ko makamantan haka, fa innahu yajuzu kitabatuha an sa'irul mashayikh, ya halatta a ainihin rubuta su a kuma ruwaito su daga ainihin sauran malamai waɗanda ainihin wato ba a tuhumce su ba kuma ba a sarrafa cewa mutanen kirki ba ne. Kun ji wannan magana? Wannan maganar tana nan cikin littafin Al-Kifaya fi Ilmi Riwaya ta Al-Imam Al-Khatib a shafi na 133. Har yau Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya ce وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام. دك ما لم الحديث يا كماتا يطن أنت متقا وجل لبيرا دنقل إذا حديثا مسكين بنا أكان حلال ده حرام فلا يرويها إلا أن أهل المعرفة والحفظ. كذا ما لم ديسك يرويتو حديثا لكي مدنا حلال ده حرام سأعين بقول ما لمي وطن ده an san su da ilimi kuma an san su mahaddata ne. Wannan littiqan wa dabbi, malaman da suka kware game da karatun hadisi kuma suka iya kiyaye hadisi su ruwaito shi kamar yadda yake. Wa amma alhadithu allati tata'allaqu bi fada'il al'amal wa ma fi ma'naha fa yuhtamalu riwayatuha an ammati shiyukh, amma hadisan da ke magana dangane da falalar ayyuka da kuma abubuwan da suke da sahabbai wato makarantar su, to za a iya ainihin ruwaito su daga sauran gama garin malamai. Akwai bambanci tsakanin ruwaito yana da aiki, wato waɗancan ana magana duk malamin da ake tuhumar shi game da ƙarya ko mugu aƙida kada ma a bada labarin hadisan shi. Amma wanda ya yi babu makarantar tuhuma irin wannan, to za a iya ruwaito hadisan a faɗa a bada labarin su. Kun mun fahimta? Wannan magana ta al-Imam al-Khatib tana nan a cikin littafin Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab al-Sami', Adab al-Lisan, a cikin jaldi na biyu shafi na 91. Al-Imam Abdurrahman ibn al-Mahdi ko mun rubuta abin da yake cewa yi idan ruwina fi thawab wal iqab wa fada'il al-a'mal tazahalna fi al-asanid wal rijal, idan zamu ruwaito hadisi wadanda suke magana game da lada ko ukuba ko falalar ayyuka, to sai mu danyi sassauci game da isnadan da kuma magajin da ke ruwaito hadisan. Wa idan ruwina fil halal wal haram, amma idan zamu ruwaito hadisai game da halal da haram wal ahkam da sauran hukuncin musulunci, tashaddadna fil rijal, sai mu tsananta kwarai da gaske wajen irin mutanen da zamu karɓi waɗannan ruwayoyin a wurinsu. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa adab al-lisan da Sheikh Hatim a shafi na 91 a juz'i na 2 din can da muka fadi. Jama'a, waɗannan maganganun shin fada ce nake game da karatun littafin na Umdatul Ahkam, saboda zamu zo mu rika karu da wasu hukunce-hukunce waɗanda meyuwa sai ka ji sun saba wa abin da ka sani, hadisan da ka sani sai ka ji ba a kawo su ba, matsalolin da kake sa rai su za a goba sai ka ji an saba musu. Me yasa? Saboda waɗannan sharuɗan ne ake kula da su. To don haka muke kashe lokacinmu mu tsaya a tattauna waɗannan maganganu insha Allahu ta'ala. Jama'a mun fahimta? Wallahi ke maka. An Sufyanu Tsauri ya kulu, Sufyanu Tsauri ko cewa yake yi, "La ta'khudhu hadha al-'ilma fi al-halal wa al-haram illa min ar-ru'asa al-mashhurin bil-'ilm." Wannan ilimi kar ku karɓe shi sai daga malamai waɗanda shugabanni ne a ilimi kuma sun shahara an san su da ilimi, matuƙar dai ilimin ya shafi haram da halal. Allazina ya'rifuna ziyadata wa nuqsan, waɗanda sun san inda aka yi ragi kuma sun san inda aka yi ƙari, sun san inda ƙari yake sun san inda ragi yake. Fala ba'sa bima siwa zalika min al-mashayikh, amma dai hadisan da ba haram ko halal suke magana ba to nan babu ne ziya iya rawaito su daga wasu malaman. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Kifaya fi Ilmi Riwaya ta Khatib a shafi na 134. Yana bari mu misali annan dangane da wannan magana. Akwai hadisi sahihi wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda, yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace, "Sima saqati as-sama' al-ashr." Dukkan noman da sama ta shayar za a bayar da ɗaya bisa goma an zo fitar da zakka. Wa fi ma suqiya bin madhi, abinda kuma aka shayar da yayyafawa, aka zo ana yayyafawa, a can fi ma suqiya fi ma saqati sama wa sawani, abin da sama ta shayar ko aka shayar da jigo irin wanda ake zubawa ko irin garin kan zuba inji din nan, kana sake inji yana bada ruwa, in ka zo bada zakka baka bada ɗaya bisa goma. Amma abin da ka ɗaukan kula ko buta kana yawa ko bukiti kana yayyafawa da hannu, to za ka bada rabin ɗaya bisa goma. Haka hadisi yake. Yanzu kun ga wannan magana ce ta wajarci ko ana maganar zakka, sai ka samu wata riwaya wadda bata inganta ba ba'isiya, sai ta zo ta ƙara da cewa fi qalilihi wa kathirihi, komai ƙanƙanta abin komai yawan abin. To duk malamin da zai karanta da kai hadisan zakka in bai iya bambance wannan riwaya ya gane ba ta da inganci ba, to wannan bai halatta ka koyi hadisan ahkama wurin shi ba. Ashe kun ga ɗan likita da ɗan ataba masu karantar da bulugul maram da umdatul ahkam, to lallai sai su shiga taitayin su kenan. Su kuma ɗalibai sai su san cewa ilimin su yana cikin haɗari, domin ka je ka zauna gaban mutumin da yake ɗan takife ne, in ƙari ya faru a hadisin ba zai iya bayyana maka ba, in an samu rabi ba zai iya bayyana maka. Wannan hadisi sanadan wa matnan bai inganta ba cewa fi qalilihi wa kathirihi, domin a cikin isnadin akwai Abu Hanifa, Abu Hanifa kuma ta wajen hadisi da'ifi ne, ba a karɓan hadisin shi. Ta wajen matani kuma wannan hadisin ya saba a hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim wanda Abu Huraira ya rawaito, cewa ana bada zakka ne ga abin da ya kai ausu ibiyar zuwa sama. To ausu ibiyar shi ne buhu shida, buhun shinkafa ko masara wanda yake cin tiya 40. To wannan ruwaya kuma ta zo ta ce fi qalilihi wa kathiri, kun ga tarihi wannan kenan. Ina fata mun gane. Saboda haka duk malamin da ba zai iya tsayawa yana tantance maka abubuwa ba, sai dai yana karanta maka larabcin bulugul maram, rijaluhu fiqatun kafafuwan shi aka kafa suke. Wallahi tallahi ba ka da wata larura da zaka ce zaka karatu gaban shi, shi kuma ya sani da cewa haramun ne ci gaba da karantawa haka. Dole ne koya a wurin waɗanda sun iya sun kware. Al-ilmu bin naqli la bin nazari, ilimi ana zuwa a koya ne ba wai nazari ake ba. Saboda haka jama'a ku san wannan, idan ba haka ba fitintunin da ke faruwa na addini ba za su daina faruwa ba. Kai a wurinka ɗalibi sai ka ce malamai na rikici, a'a ba malamai ne suke rikici ba, ko dai dukkansu ba malamai ba ne, ɗan ataɓa ne, ko kuma ɗaya malami ne bai kuma jahili ne yake rashin kunya ga malami. Saboda haka ɗalibai ku ji wannan kuma ku sani kuma ku kiyaye kuma ku yi aiki da wannan maganar. Allah ya taimaka. Kasantuwar lokaci ya taho ya ƙure, bama ainihin saurara ne insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba sai mu karasa jin wadannan nasihohi na malamai sannan karasa mana muqaddimar sannan mu fara karatun wannan littafi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu Allah ya daga darajar musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai addu'a kan musamman mai gidan nan Alhaji Malam Zainul Mu'min mai addu'a Allah ya kamshe gafarta mishi Allah ya bashi lada Allah kuma ya bashi aljanna firdaus سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله